da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mintoci 25:31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma san kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Madina Dairo mai shanu tare da ni Amina Bahari.
Wata cibiya a garin Jos wadda ke taimakawa wajen lura da irin waɗannan yaran ta samu tattaunawa da yaran kansu da kuma masu kula da su.
Muna kuma tafi da kaɗan daga cikin amsoshin ku daga kafofin mu na sadarwa kuma yau za mu ziyarci filin mu na tatsuniya. Sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe.
Fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na Facebook da Twitter da Instagram inda muka ce menene ra'ayinku akan cibiyoyin da aka yi kai kangarurrun yara sannan a wannan zamanin da ake ciki a waɗanne bangarori ne ya kamata iyaye su daɗa sa ido akan ƴaƴansu ga kuma yadda kuka amsa mana.
Ta farko a yau ta fito daga wurin Abdul Karim Suleiman Babangida daga Kuje Abuja Nigeria inda yace assalamu sashen Hausa na muryar Amurka. Gurin kai kangarurrun yara guri ne na koya musu tarbiyya da ladabi domin su zama ƴaƴa na gari waɗanda gobe za a yi alfahari da su.
Amsan mu ta biyu ta fito daga wurin Babandi Mamman Bande da Magaram yace salam yau da gobe. Yau kun kawo tambaya mai sarkakiya. Akwai waɗanda kankarar su ta yi tsanani. Zan ce kai su irin waɗannan cibiyoyi na horo ya yi daidai.
To sai kuma amsar Usman Manuka mai ruwa funtuwa inda ya ce hakika da farko sakaci na iyaye kan sanya lalacewar tarbiyyar yaransu musamman wajen rashin kula da iliminsu da abincinsu da rashin sanya idanu akan hulɗar da suke yi da abokai. Wanda bana ganin irin wannan cibiyar kangararru za ta yi tasiri ga yara fiye da kulawa ta iyaye da haƙƙin tarbiyya da tarataya a kansu. Da fatan Allah ya shirya mana yaranmu.
Amsar mu ta gaba ta fito daga wurin Nusaiba Nasir inda ta ce ni a ra'ayina irin waɗannan cibiyoyin ba su da amfani domin idan an kai su maimakon su gyaru sai ma su koyo wasu ɗabi'un na daban marasa kyau. Iyaye ya kamata su sanya ido akan duk wani motsi na yaransu waɗanda suke mu'amala da su a kuma ba su ilimi na rayuwa da zamantakewa na gari.
To sai kuma amsar Fatan Ado Salati Goma ga Annabar Jau inda ta ce yau da gobe gaskiyar magana mu dai kada Allah ya jarabce mu da haihuwar ɗakan gararre ba za mu iya kai shi gidan horo ba sai dai mu dukufa da addu'ar Allah ya shirya mana shi. Domin haka mijin mu Ado Salati Goma ga Annabar Jau ya koyar da mu saboda ya sha gaya mana cewa addu'a makamin mu'mini in ji manzon tsira. Sannan kuma a wannan zamani namu babu ta bangare da ya kamata iyaye su daɗa sa ido ga ƴaƴansu face ta bangaren wato abokai. Domin ma'aiki mai tsira da aminci ya ce aboki na iya kai aboki aljanna haka kuma aboki na iya kai aboki wuta. A ƙarshe muna roƙon Allah ya shirya mana zuri'ar mu baki ɗaya.
Idan muka je ga Shehu Almirin Jaushi kuma ya ce ni ban ga amfanin shibiyoyin gangarurin yaran nan ba. Abin bukata kawai shine iyaye su ba wa yaran su tarbiyya yadda ya kamata. Domin duk wanda ya bai wa yaron sa tarbiyya to ba zai taba yadda wani ya karkatar da shi zuwa ga hanya mara kyau ba.
Sai kuma amsar Abubakar Abacha Mashina inda yace salam filin yau da gobe matakin farko dai shine iyaye su jajirce wajen baiwa yaran su tarbiyya tare da sanya ido sosai akan abokan da yaran su suke mu'amala da su daga kin gaskiya dai sai bata
amsar mu ta gaba ta fito daga wurin Ibrahim Isuf a Gadas yace hakika da farko sakaci na iyaye kan sanya lallacewar tarbiyyar yaran su babu kulawa da ilimin su da abincin su da fatan Allah ya shirye mana da yaran mu duk duniya mun gode
sai kuma amsar Mustafa Sale garkin Daura inda yace ya kamata kai uba ka san suwaye abokan yaran ka kuma idan danka ko diyarka sun fita kiti idan ba aiki ba ka san ina za su je
amsar mu ta gaba amsar hadin gwiwa ce daga Abubakar Usman Dindima daga jihar Bauchi tare da Isa Jikan mai saje inda suka ce a gaskiya ya kamata iyaye su sa ido sosai akan yaran su don su gano da wa suke abokantaka da mu'amalar su
To shi kuma Ibrahim Sani ta sharbawa cewa yayi ni dai a gani na ya kamata iyaye su rika sa ido ga yaran su
idan muka je ga Sanin Muhammad daga Karmu Abuja yace gaskiya ya kamata iyaye su kara mai da himma wajen kula da ƴaƴan su domin kara gyara halin su kuma su rinka nuna musu hanyoyi na gari Allah ya taimake su bissalam
To sai kuma amsar hadin gwiwa daga Muawiya Musa Musawa tare da Husaini Mika Rijau inda suka ce ya kamata iyaye su san yaran su suwaye abokan zaman su kafin su dauki wannan matakin yin hakan shine samun saukin su ga yaran su
shi kuwa Sadi MD din Hausa yace hakika duk mahaifi da mahaifiyar da kaga sun kai ƴaƴan su gidan kangararru babu shakka lamarin tarbiyantar da su ne yake neman ya fi karfin su
To sai kuma wata amsar hadin gwiwar daga wurin Nura Abubakar gidan Abba da Shitu Aliyu gidan Abba da Muhammad Sani Darazo da Musa Usman Balarafa inda suka ce Assalamu yau da gobe ikon Allah to mu dai a namu ra'ayin hakika iyaye ne ya kamata su yi wadiyan su horo amma idan ta kama dole to za su iya kai su wajen malamin da zai musu hukunci domin samun tarbiyya ta gari ko da ko sun girma idan makaranta ce ta za su gyaru cikin himman Allah
shi kuwa Alhaji Kabiru Highlanders yace yau da gobe muna muku fatan alheri da fatan Allah ya shirye mana da yaran mu baki daya amsa mu ta gaba ta fito daga wurin Hamisu Henry Portis kuma yace assalamu yau da gobe wai abinda ka ga ko bera daga rami ya fada wuta to abinda yake cikin ramin ya fi wutar zafi abinda yasa na fara da wannan kalmar ganin yadda soyayyar mahaifiya amma kaga ta dauke danta ta kai gidan horo to fa abin yayi zafi matuka to yau da gobe shawara ta ga masu irin wannan ya kamata su zamanantar da yadda suke bada horo
ta shi kuma Musa Gonsisi yace gaskiya wannan ba adalci bane yaro ai bai san komai ba
Muktar 2554 yace suna taimakawa wajen daidaita kangararrun yara propaganda ce irin da ƴan jarida kawai yasa ake cewa ana lallata yaran a makarantar
yanzu kuma bari mu je ga wakilin sashen Hausa a Jos wato Zainab Babaji da hirarta da wani mutum da ya kai wa yaran nan ziyara da kuma mai kula da su a cikin wannan cibiyar duk za su gabatar mana da kansu
sunana Abubakar Bala Imam Gana ni ne director na ilimi GBS jihar Plateau na kungiyar jama'atul izalati bidiya wai kamatu sunna
to me kawo ka nan wurin
nazo ne saboda muna yawon sallah kuma muje nan to sai muka ga babban ziyara na farko wanda ya kamata muyi ziyara ga waɗannan ƴaƴan mu domin mu nuna musu cewa muna kaunan su muna tare da su kuma mu ƙara yi musu addu'a cewa Allah ya fitar da su cikin wannan gida kuma a nuna ma duniya cewa wato yara wani in kaji wannan abin da ya kawo su kaga in yaranka za su fita zaka dinga musu nasiha zaka ce in kun fita in kun ga ana fada kar ku tsaya a wajen kuma kar ku je wajen da babu kyau kar ku je wajen da ake halgowa kar ku je wajen da ake taruwa da ba ku da wani dalili ko an yi bakin naku ku je wurin to wannan dalilan da yasa kenan muka ce bari mu zo mu ci abinci da su mu nuna musu kauna so mutum yana cikin damuwa kai taimake shi to yana dadewa ba zai manta da kai ba
ka saurari bayane musamman game da waɗansu me zaka ce akan bayane game da su waɗannan yara abin da yasa ka kawo su nan
eh abin da zan ce kawai yadda gwamnati take kulawa da su lalle tana kokari kwarai da gaske na gan su ga tsafta gashi suna nan fes suna wanka kuma gashi suna an ce suna koyon sana'ar shoemaker akwai tailor akwai kuma abubuwa dai da carpentry kenan akwai suna kokari in mutum ya fita wurin sai zama ya samu sana'a abin da zan kara jaddada ma gwamnati wato ta kara jajircewa lalle idan an kawo yara wannan wuri to kamar yadda take kokari to ta dinga waiwatan su a dinga waiwatan su ana duba su ana waiwatan su ana duba su wannan zai kara kyau
duk yake kai bayanin cewa wato kaga yanda ake kula da su amma daga dukkan alamu bisa ga yanayin wurin da su karan kansu yaran ya kamata akwai koda ba gwamnati ba a ce daidaikun jama'a masu hannu da shuni su taimaka musu
eh ai daman ni babban muhimmi ma abin da yasa kaga nake ziyartar irin waɗannan wurare da ire-iren waɗansu wuraren maraya addini ya faɗa a yi sannan kuma ina so kamar yadda na gaba da ni suka yi sukan zo wannan wurare sukan taimaka to ni ma shine nake koyi da na gaba da ni ma nake yi domin na kasa da ni ma su yi koyi da ni ko kuma abokane na su yi koyi da ni ko kuma wasu su yi koyi da ni fiye da ni na yi ne daman ko da zan kawo wani abu da aka ci kwa wani abu akwai wanda zai zo kar daman duniyan nan ba ɗaya muke ba yanzu wani zai iya zuwa ya kawo musu abubuwan da ya fi nawa to ni ma kaga in wani ya kawo sai kaga yayi karfi ko daki ne idan gaba ɗaya ne ya rike zai fadi amma in wannan ya rike aka tokare sai kaga daki yayi karfi to yanzu a ce na kawo naira 1 naira 1 kobo na kawo wani ya kawo 10 kobo wani ya kawo 5 kobo wani ya kawo kaza wato naira 10 naira kaza aka hada kaga zai taru zai yawa to saboda haka wannan shine abin da nake kira kawai duk wanda yake da wani abu kar ya kashe wannan abu yayi kokari ya taimaki wani ya kawo irin wuraren marayu irin wannan wurare wurin prison duka a taimaka a dinga yi a kuma addu'a sai ka kasa ta zauna lafiya sai kaga an rage wato kangararru a cikin kasa
sunana Thomas Dabo Pam ni senior warden ne na Young People's Home
isu wadanne irin yara ne ake kawo wa nan wurin ku
akwai wanda ake kawo daga court akwai beyond parental wanda yaran da iyayensu sun gagare iyayensu sai aka kawo su a nan don mu yi musu counseling kuma sakani Allah da Allah duka baya canja yaro amma iyayen sun gan sun gagara shine iyayen suka ce to su ma bari su ba ma gwamnati ya gwada kuma gwamnati din wallahi tana kokari ta yi kokari sosai game da abinci da welfare da mu shine ya kamata a dinga tace mana ko an kawo kwayan police guda biyu da maganan a kara mana workforce namu
domin mu nan gurin ba yan sanda da suke tsaro
ba yan sanda mu ne workers din muke managing kuma matsalolin kuma shine maganan mota da za a taimake mu da mota ayyan yaran nan mun dauke su sai mu kai su kotu mun kai su maybe mu kai su asibiti to damuwan da muke samuwa kuma
to ya batun ma'aikata fa ku nawa kuke aiki a nan wurin
yanzu mu bakwai ne amma staff senior staff din guda biyu ne the principal the vice principal so mu biyar ne da muke abin nan muke rotating muna da security muna da warden so muna managing sometimes sai mu tashi mu je maganar security ba wai za bar ma mutum daya ba
to amma yanzu yara nawa ne a nan wurin
yanzu mu muna da 19 yan presently don kwanakin baya mun rage wajen 10 da wani abu a jirin lockdown din ma Allah ya taimaka si Chief George ya dan taimake mu ya rage mana wani su yara dai
an sake su kenan
ya vetting ya duba cases nasu to wuji lockdown din nan shine ya kara rage su
to duk inda aka kawo irin waɗannan yara da laifuka daban-daban za a samu wato hada kansu ko kuma managing nasu yakan zama da wahala waɗanne matsalolin su suke
samu dalilin da na wannan damuwa din da nake su ba su ba ma sa su daban-daban wanda yayi homicide muna
wanda yake kisa
eh wanda yake kisa duk muna hada su a waje da so da musasu tun su sani cewa ga kuskuren da suka yi and sometimes that to interact in their abokanai su muna ba su irin games to keep them fit we have strong muna sa musu these programs masu kyau ba masu irin program wanda za a ce ko American film ko irin Nigerian films ka san akwai Nigerian films wanda ana screening nasu so kuma damuwanmu shine inda gwamnati za ta ji kukanmu ta kara mana ma'aikata don cook din ita kadai ne
mai dafa musu abinci
dafa musu abinci ita kadai ne don mu kuma wafo and muka muna manage four din don yanzu je ya dan huta sai uku su continue so shine matsalolin da muke da shi da maganan mota da maganan kuwa samun mana any of this doctors ko nurse wanda za su abin nan
yanzu ba da likita ko nurse a nan ke
ba mu da shi sai dai mukan doke su mu kai su children's clinic a wajen ne mun duba cewa their treatment nasu is very is not costly shi ne mukan rushe mu je sai su yi musu su testis mun zo da testis din su prescribe mana drugs din ko su mu siya sai mu kawo
jama'a har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma bari mu ji daga wajen su yaran kansu
sunana Precious Barnaba
Precious daga ina
daga from Lagos State
to me sa ka kawo ki nan
non sam fam
kin bata ne
yes sir
kin bata daga ina kika zo
daga from Lagos ne aka kawo ni nan zuwa mana from Jos nan shine ni da friend na ne muka gudu ni da tare da ita shine aka kai mu police ne aka kai mu correctional center daga from correctional center so don come bring us come Jos for here so kontom si a good day for Jos so don come bring us come here
biki san gidan ku bane a Lagos
din
da gidan ku yake
nothing amma daga from Lagos Abeokuta baba na tana zama Abeokuta sai mama na tana zama don mama na tare su kuma ita ajiji ne tana zauna to yanzu sun rabu da mama na tunda su ne mama na je tana nan da rai so su mama na ta fita zo ta mutu rana din shine shi an ji mu cewa mama na tare su don ta ma dai for su anu no my mother
baban ki fa
baba na tana nan shine ya doki ne ya ba ma uncle when some dey so my uncle did want to try rape me so she cannot try so I come run
what I say yeah lalata da kike
so dan my uncle dey sit down for Abuja okay mun gudu na gudu na bar gida din shi yasa dan yana so rape ni ne shi yasa na gidan gudu
to baban ki bai neme ki ba
na baba na ba ta sai ni sai ni ba
yanzu ba san inda kike ba
yanzu sai ni ba
su yan sanda ba su gaya miki cewa sun nemi inda yi baban ki yake ba
ina da number on kuma ne min zo an kira shi an ce wuyi ba shi ba ne ba shi ba don bai waye ni ba yanzu number shi ne ina nan da number shi ya geta ina da shi a kai amma number baba na ba ina ne da shi a kai
sunana Hamza Sani
to Hamza me kai aka kawo ka nan wuri
yana suspecti na ne wani na kisa ni ba ni ne kisa ba na karɓo waya ne annin abokina wai ana suspectin wani wanda aka kashe ni
to amma ya abin ya faru
ni kawai na zo fitsari ne a main market bayan terminus shi ne shi ya bani wayan sai ya nuna ni ya ce min wai ni ne ya siyar min da waya ni kuma ban san komai ba to daga nan sojoji ne suka kama ni daga wajen sai suka kai ni STF na yi wata huda ni su sai suka kai ni SCID na yi wata takwas kafin na aka kai ni kotu. To daga kotu shine suka kawo ni nan. Yanzu na yi wajen shekara uku da wajen wata biyar ana.
To amma nan me kuke yi anan?
Anan muna koyon sana'a, muna koyon abubuwa da yawa, kaman aikin hannu ana koya mana karatu, kuma da gaskiya farko lokacin da aka kama ni na yi wasu abubuwa wanda ba daidai ba ne.
Kaman me?
Kaman shaye-shaye na yi, amma da na zo nan na gane ba ce Allah yadda na daina fita na daina.
To amma shekarun ka nawa?
Shekaru na yanzu shekara na 18. An kama ni ina da shekara 16. Iyaye na ni sai rasu. Ni suna na Ma'aza Hassan.
Ma'aza Hassan?
Eh.
To Ma'aza kai ne ka yi atisawa kana?
Ni an kashe abokanan mu ne guda biyu. Abokanan yana to an zo an ji sai aka ce yan banga ne suka yi kisan. Eh aka bi yan banga da safe da safe an zo an ga wakin. Da aka zo sai ya ga wakin yaran. Eh aka samu wani dan banga aka bi su da gudu. Eh aka samu guda ɗaya aka dake shi a cikin su. To sojoji sun zo gidanmu neman shi. Eh suka tafi suka ce to in suka kama shi zai sha wahala. To bayan an yi gwadon kwana takwas da yin abun, ni ina bacci tsakar dare in zo sun yan banga kuma sun zo wai su ba za su yadda ba an da kiwo gan su sun kama iyayen yara ni kuma da ike ni kanin shi ina nan ni kuma ya aka kama ni aka kai ni police station na kwana 18 sai aka kai ni state CID sai aka ji da aka kai ni state CID aka kai ni kotu aka yi shi lawyer sai ya yi magana sai aka ba da bail na iyayena suka biya to shine sai an da mun dawo kotu ranar 25 ga watan biyu sai an banga suka zo Christian da Muslim sun kai wajen 300 akan su a ba su mu su kashe mu suna zagin ma'aikatan kotu shine sai aka ce to shikenan yanzu za a ɗaukaka ƙara zuwa High Court sai aka kai mu babban High Court aka mai da mu sai ya gaya aka kai mu High Court 5 da aka kai mu High Court 5 shine sai aka kai mu aka yi shara sai aka kawo mu nan akan da a bare belin mu har yanzu kuma Allah bai sa an bare belin ba
kai shekara nawa
ni gaskiya ban da ba fai wata biyar ne anan ina da shekaru 15 ne amma a shekaru na ma a sanya kadan aka yi kotun da aka yi amma an kai mu kotun amma har yanzu muna jiran shari'a shi kuma wanda suka cutar da ni ban ya fi musu ba yan bangan har yanzu
amma me ake koya muku anan
gaskiya ana koya mana dinki akwai oga jojo yake zuwa ya koya mana karatu karfi zuwa 12 yana zuwa ya koya mana karatu sai mu zauna a can ya habu ya rinka koya mana dinki
to ka ce ba za ka yafe ba kenan idan aka ka fita daga nan za ka ji karama
a ni ba na drama ba amma ni kai a raina hun baran yafe musu ba
amma ai ya kamata ka yafe tunda dai Allah ma ya ce har ka yafe
ba ni sirri ke ni mama na jana tana aiwa ni na laifi ba wani a ciki yana cewa he sun kashe ni sun buga mata hura ni abun da ya rike min a rai kenan baran iya yafe musu ba kuma sun zalunce ni aka yi ni kun da ban yi ba tunda sojoji ma sun zo sun bar ni sai su ne sai dole wanda ya laifi zai dawo to bai dawo ba yanzu ni kuma ga nan ina shan wahala
na nadra ta
ban
adam
to ban me kai aka kawo ka nan wurin
ana tuko na da life right ne
lefin
rep
wato ka dai kenan
yes
to shekarun ka nawa
shekara na 12
yes amma ka aikata fadin
ban aikata ba an a lokacin da aka ga yani ne nayi aka kai ni asibiti aka je aka guda aka ce ba ni bane daga baya sai aka sake aka kama ni aka kai ni police station sai aka sake ni da aka sake aka mai da ni asibiti aka ce ba ni bane shine daga baya sai daga police station aka dauke ni aka kai ni CID ni ban san ko ni ba ka abubuwa
sai yanzu ne aka ce maka
nan kai mun kotu ana neman iyaye na su zo da shi complainer shi kuma ya fi zuwa tun da aka kai ni CID bai je ba sau ɗaya ya taba zuwa daga wurin bai sake ya je ba ni kuma babu da na sani akan kesi
bamu manta da filin tatsuniyar mu ba. Kafin mu karkar shirin namu, ga tatsuniyar da wakiliyar sashen Hausa a Kaduna, Binta Ibrahim ta jiyo mana daga wajen Hawwa'u.
Ga sanan ku. Tatsuniyar mu dai zai fara akan kyawa. Kyawa dai wata yarinya ce ke kyawa ga hanci da gashi. Sai yayin da suka yanke shawara tunda ana samun matsala in ta fita, sai suka hana ta fita. Kawayenta kuma suna so su fita da ita. Bana ɗaya ƙawayenta suka shirya suka ce, "Mama muna so kyawa ta raka mu anguwa." Gaskiya kyawa tana da aiki da yawa in ji mamar. Mama ce kawo mu taya ta, ta kawo gyaran shinkafa da yawa. Ta ce ga shi ku tsince. Suka yi sauri suka taya ta suka tsince. Kyawa ta ɗauko mayafinta suka wuce. Sai suka je gidan wata ƙawarsu. Da suka je gidan wata ƙawarsu, sai suka ce wasa a fara dubawa ƙwarƙwata, a fara dubawa kyawa, yanzu ɗayarsu. A fara dubawa kyawa, dama sun je wani gidan boka, ya ba su laya, ya ce a saka a kanta. Suka fara duban ƙwarƙwata, sai ɗaya ta miƙo laya sai aka sa a kan kyawa. Ana sawa a kan kyawa sai ta zama damo. Tana zama damo sai suka tashi suka wuce. Suka je gida, mama kyawa ba ta dawo ba, mun ce ta dawo saboda mu za mu daɗe. A'a ba ta dawo ba. Shikenan babanta da kaninta kuma sun fito anguwa. Sai kanin ya ga damu. Baba, ga shin damu a kama mu. Kana so ne? In ji baba. Ina so baba. To mu je muna dawa in dai bai gudu ba na mu alƙawari zan kama maka. Shikenan suka tafi. Suka je suna dawowa sai kuma ganin daman a wurin. Baba to ga shi nan ka kama mu. Baban ya kama sai suka fito gida. Baban ya ce bar na yanka maka. Sai to aka dau kaza a yanka. Sai ta ce, kar ka yankan baba, ni ƴarka ce kyawa, malamai laya, farin jini aibu. Kai, jaman nan kamar na magana. Sai yaron ya ce, baba na magana kuma da mu? Ya ce, ga shi ka gwada ka yanka. Ya sa wuƙa ƙaninta zai yanka. Ta ce, kar ka yankan kani, ni ƴarka ce kyawa, malamai laya. Farin jini aibu. To wannan abin fa yafi ƙarfin mu, baban ke faɗa. Bari a kira wani malami na makotanmu ya yanka mana daman nan, ko ya san wani addu'ar da zai yi ya yanka daman nan ba tare da magana ba. Aka kira malami sai yanka, ta ce kar ka yankan malam, ni ƴarka ce kyawa, malamai laya, farin jini aibu. Malamin ya ce wannan wani abu ne kullalle da bokaye suka hada da miyagun aljanu. Insha Allah yanzu za a yi addu'a a tara mutane a zauna a gaban kowa a yi addu'a ma daman nan mu ga abin da Allah zai yi. Aka tara mutane a dandali aka zo aka shimfiɗa tabarma kowa ya zama. Malami ya zauna a tsakiya aka fara addu'a. Ai kuwa sai ga ta dawo kyawanta ga shan sura laya. Ga tsira duk wanda ya saurata haki a kansa.
To jama'a, a nan muka kawo karshen wannan shirin namu a wannan lokaci. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aiki na da ta tana gabatar da shirin wato Madina Tahiru mai shanu da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A kasance lafiya.